بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة متساكن تدعوها وأن يمشي من البركة أو أن رانا تجو ماء أو أن مسلاتين عثمان ابن عفان أو أن أقوى تجدا أيا أشكين غير كانوا أيوه sha shida ga watan Jumada tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 26 ga watan hudu miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin almu'awizatain, wanda tun a wancan satin muka fara da shimfida da abubuwan da suka dangantu waɗannan surori guda biyu, wanda insha Allah za mu ci gaba a yanzu. Akwai hadisai masu yawa da suka zo na faladar wannan sura, wanda su ne a satin da ya gabata muka karanta wata da'ifa daga cikinsu, wanda dukkaninsu suna nuna irin yadda wannan sura take da waɗannan surori biyu suke da matsayi da daraja da ainihin martaba a gurin Ubangiji. Duban da wannan, akwai wasu hadisai da suka zo waɗanda suke nuna martabar waɗannan surori guda biyu, amma ba su inganta ba. Kamar yadda kuka sani, a surorin Alkur'ani akwai hadisan da suka inganta akan falalar wasu daga ciki ko wasu ayoyi daga ciki, akwai kuma hadisai da dama waɗanda ta fuskar isnadi ba su inganta ba, wasu ma ba su da isnadin, wasu ma kuma ya tabbata cewa ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba. Daga cikin irin hadisan da suka zo na falalar waɗannan surori guda biyu ko ma uku, hadda kul huwallahu ahad, kuma ba su inganta ba, akwai hadisin da Ibn Sunni a cikin littafin sa Amalul Yawm wal Layla ya fitar daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda duk bayan sallar juma'a ya karanta kul huwallahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sau bakwai, hadisin yace ajarahullahu biha min as-su'i ila al-jum'ati al-ukhra, cewa Allah ta'ala zai tsare shi da karatun waɗannan surori daga mummunan abu har zuwa wata juma'a. Wannan hadisi bai tabbata ba, hadisi ne dhaifi a cikin salsalar sa akwai wanda ake kira al-Khalil ibn Murrah, wanda malamai sun raunana shi. Banda wannan, akwai hadisin Abu Ya'la cikin musnad ɗinsa, wanda ya ruwaito shi daga Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mata atuhibbu ya Jubair idha kharajta safaran an takuna min amthali ashabika hay'atan akashi abin an takuna min amthali ashabika hay'atan wa aktharihim zadan wato ba'iki sallallahu alaihi wasallam yace mata shin kana san ya Jubair in ka fita bulaguro ya zamana kafi dukkanin abokan tafiyar ka kyan kama sannan kafi su yawan guzuri sai yace bi abi na'am bi abi anta wa ummi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fabar hadhihi surar al-khamsa yace wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace karanta surorin guda biyar قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله والفتح تقول هو الله أحد تقول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس يتي يموت استراشم قوة سورة بسم الله يقاري تد بسم الله تشين ايكي تشوى تلقى ونبلو كشن دا شن إذا يفتح تارد أبو كنتا يفتح لا أبو تارد أبو كنتا يكن سيكن كسن شي ما في تستنشن واتو ما في تستنشن سوى وجن كما sannan ko mafi karancin su a wajen guzuri yace to amma tun daga wannan lokacin sai ya kasance idan zai yi tafiya yakan karanta waɗannan surori biyar sai ya zama ya fi kowa kwarjini a cikin ayarin da zai tafi tare da su kuma sannan ya fi kowa yawan guzuri to wannan hadisi shi ma hadisi ne mai rauni wanda bai inganta ba wannan kadan daga cikin irin hadisan da aka ruwaito game da wannan surori guda biyu waɗanda ba su inganta ba amma kamar yadda muka ce waɗannan surori guda biyu suna da hadisai da yawa da suka zo waɗanda suke nuna falalarsu wannan sura suratul falaq kamar yadda zamu ga ta kunshi wasu gaɓoɓi guda uku ko wasu shika-shikai guda uku na farko akwai al-isti'aza akwai al-musta'adhu bihi akwai al-musta'adhu min domin a cikin Allah ta'ala cewa qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abinda ya halitta min sharri ghasiqin idha waqab da kuma sharrin dare lokacin da ya lullube da duhunsa wa min sharri naffasati fil uqad da sharrin masu tofe-tofe a cikin kulle-kulle wa min sharri hasidin idha hasad da kuma sharrin mai hasada lokacin da ya hasada za mu ga wannan sura ta kunshi wasu abubuwa za ka iya cewa su ne rukunanta guda uku akwai al-isti'aza akwai al-musta'adhu bihi akwai al-musta'adhu minhu akwai ita shi neman tsarin akwai kuma wanda da shi wato gurin shi ake neman tsarin akwai kuma abinda ake neman tsarin akan waɗannan abubuwa guda uku su ne kamar ginshiƙai na wannan sura suratul falaq al-isti'aza kalmar isti'aza tana nufin neman tsari tana nufin mutum ya guje wa abin da yake jin tsoro zuwa ga wanda zai tsare shi wanda zai ba shi kariya gurin da zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya samu kubuta wannan ita ce isti'aza yasa malaman lugha ke cewa isti'aza kalmar isti'aza ko a'udhu ko al'awaz ko aza da dukkan mushtaqat na wannan fi'ili yana komawa ne zuwa ga ma'ana guda biyu ko dai bi ma'ana satr wato satr cewa ko kuma bi ma'ana mujawara wato mafaka ko dai yana nufin ubangiji ta'ala ya maka sutura ya baka kariya ya katange ka daga dukkan abin da zai cuce ka ko kuma yana nufin ma'anar mujawara wato ya baka mafaka saka duka waɗannan ma'anoni guda biyu da malaman lugha suka faɗa na kalma na ma'anar isti'aza kalmar isti'aza din za ta kunshe su to domin mutumin da ya yake neman mafaka yake neman tsari to yana neman mafaka ne yana neman a bashi kariya ne daga abin da zai cuce shi yana neman a ba a tsare shi daga abin da duk yake sharri gare shi sannan kuma yakan kankame wa duk wanda yake gurin sa neman ya tsare shi yakan makalkale masa ya nace masa kamar yadda da yaro karami idan ya ga abin tsoro ya rarako shi yakan nufo ubansa ya ci kukuye ubansa ya kankame shi to yana ganin cewa mahaifinsa zai kare shi daga wannan abin da ya biyo shi zai cutar da shi to haka wanda yake neman isti'aza wato neman tsari ga ubangiji kamar wani abu ne mai ban tsoro ko wani abu mai cutarwa ko wani abu wanda yake na sharri ya rarako shi saboda haka shi kuma ya taho a guje domin neman mafaka a gurin Allah ta'ala ya nemi mafaka a gurin ubangiji wannan shine hakikalin isti'aza mu wato ta fuskar lugha ta fuskar harshe amma ta fuskar ma'ana isti'azar wato neman tsarin bawa daga ubangijinsa yafi karfin da yadda zaka ambata sai dai ka bada misali wato yadda bawa yake ji idan wani abu ya rarako shi ya koma ga ubangijinsa ya nemi mafaka ya fake a gurin Allah irin abin da zai ji na nutsuwa da sanyi a zuciyarsa da ainihin kwanciyar hankali yana sama da yadda zaka suranta sai dai kawai ka bada kwatance wata kila yadda za a gane sai wani abu ne ya biyo ka ka zo ka samu inda zaka fake ka kara kanka ko a tsare ka wato ka samu mafita ka samu kubuta daga wannan abin ban tsoro to wannan shine misalin da zaka iya amma tsakanin zuciyar bawa da kuma neman tsari da ubangiji da ubangiji daga dukkan wani abin tsoro wannan wani abu ne da ainihin harshe ba zai iya misalta hakikanin yadda yake ba to sai dai kwatance kawai abin yana da girma kwarai da gaske to wannan ita ce isti'aza za mu ga ubangiji ta'ala ya buɗe da qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya tare da cewa a ka'ida idan nace da kai kace alhamdulillah ko kace subhanallah in ka tashi aiwatar da wannan umarnin kawai zaka ce alhamdulillah ko subhanallah ba sai ka ƙara cewa kace ba zaka ce da kai qul alhamdulillah ko qul subhanallah in ka tashi zartar da umarnin ba za ka maimaita kalmar kun ba tunda umarni ne aka baka yanzu kai zartar da umarnin kake an baka al'amuri ne kai yanzu ka zo da al'amuri bihi saboda ka ga ba sai ka ce kul ba ce kul a'udhu bi rabbil falaq ai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kace ina neman tsari da ubangijin safiya ko kul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin mutane to da wata kila kai ne zaka abin nan zaka faɗa sai kawai kace a'udhu bi rabbil falaq ko a'udhu bi rabbin nas ba sai ka maimaita kalmar kul ba to amma nan za mu ga kalmar kul ta ƙara dawowa an ce wa annabi qul a'udhu bi rabbil falaq shi ma da ya tashi sai yace qul a'udhu bi rabbil falaq to wannan shi yasa hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari wanda wani yake tambayar ka Ubay ibn Ka'ab shine Zayd ibn Qubaysh yake tambayar Ubay ibn Ka'ab game da su waɗannan al-mu'awwidhatay din yace yaya naga an ce kul tare da cewa umarni ne aka bayar kamata ya kawai azartar da umarnin ba tare da an maimaita kalmar umarnin ba sai Ubay ibn Ka'ab yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala qila li fa qultu yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ma game da wannan tambayar da kamu sai yace haka aka ce in ce nace wa nahnu naqulu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da haka mu ma yadda manzo Allah ya faɗa haka za mu faɗa to sirrin da yake cikin nan shine a karantar da kai cewa alqur'ani ba yin gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ra'in kansa bane ba shi yake tsara kalmomin alqur'ani ba umarni ne ubangiji yake bashi ya ce ga qur'ani nan ya karanta saboda kai karanta qur'ani ne yadda aka sauka masa da shi bai da iko ya canza kalma daya ko ya rage ko ya tsara ba shi da wannan ikon saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam al-muballigh ne isarwa kawai yake yi alqur'ani da lafazinsa da ma'anarsa duk daga Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da wani abu dashi a ciki shi yasa yake idza tutla alaihim ayatuna bayyinatun qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadha aw badalihi qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya ni aqafu ila aytu rabbi 'adaba yawmin 'adid ubangiji yace idan karanta musu ayoyin mubayyanannu wato hujjojin Allah bayyanannu sai waɗanda ba sa kyawun fatar haduwa da ubangiji wato kafirai sai su ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyati bi qur'anin ghairi hadha ka kawo mana wani qur'anin mana ka karanto mana wani ba wannan ba aw badilhu ko ka canza shi wato ko ka kawo wani qur'anin da zai tafi da san zuciyarmu da abin da ra'ayinmu ko ka canza abubuwan da muka ce ba ma so a ci ka cire qul to kace ma yaqulu li an ubaddilahu min tilka'i baiwa ba zai yi ba a ce in canza alqur'ani daga wato da radin kaina in yi gaban kaina in canza alqur'ani in attabi'u illa ma yuha ilay ba na bin wani abu face abinda aka yi min wahayi duk abinda kaga na fada ko ko ji na fada Allah ne ya fada mu ni aqabu ila sayyidi rabbi azanu bil azim ina jin tsoron azaba sai wani yini mai girma in har na saba wa ubangiji na wannan shine abin da yake nuna maka sirrin da ta sa haka abin yazo haka annabi ya karanta shi dan ya sa maka alqur'ani ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga wajensa take sai ya kira kullun kamar da wani ya taba neman cewa a kira kullun sannan kuma akwai wani sirri banda wannan akwai wani sirri banda wannan alqur'ani duk da cewa karan farko a irin waɗannan umarni ana fuskantar da shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara fuskantarwa da umarni qul a'udhu bi rabbil falaq to amma umarnin bai taƙaita a kansa ba duk al'ummar ta sun shiga cikin wannan umarnin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul a'udhu al mu'awwidhatayn din nan sannan ya karanta da sahabbansa su ma suka karanta sannan al'umma su ci gaba da karantawa ashe tunda umarnin ba shi kadai ya shafa ba kaga bai kamata a ce an kira qul ba tunda shi ya ce a'udhu shikenan a umarnin yana nan to haka in kai ka karanta to kakkarta da kanka an gama umarnin umarnin kuma yana nan sai ka barin umarnin shi zai nuna cewa umarnin yana nan kuma duk wanda zai karanta alqur'ani umarnin ya shafe shi saboda haka kaga bari shi ne daidai to wannan dangane da al-isti'aza sai rukuni na biyu shi da al-musta'adu bihi wanda ake neman tsarin a wajensa wanda ake neman ya bada mafaka ya bada kariya ya bada tsari shine rabbul falak qul a'udhu bi rabbil falak kace ina neman tsari ina neman mafaka ga ubangijin safiya wanda bai dace a nemi wani a nemi tsari a gurin wani ba umba shi ba shi kadai ne wanda ya dace a nemi tsari shine yake tsare dukkan wasu masu neman tsari shi yake kare kowa daga abin da zai cuce shi Allah ta'ala ya gaya mana a cikin littafin sa cewa akwai waɗanda suka riƙa neman tsari da wanda bai halatta a nemi tsari da shi ba suka riƙa neman tsari a gurin wasu halittu wanda su ma suna da buƙatuwa zuwa ga Allah su ma masu rauni ne wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa Allah ya ce yadda al'amari yake kana rijalun minal insi wasu mutane daga cikin mutane ya uzuna bi rijalin wasu mazaje daga cikin mutane suna neman tsari bi rijalin minal jinni suna neman tsari da wasu mazaje na aljanu fazaduhum rahaqa sai wannan ya sa suka ƙara wato suka ƙara musu girman kai suka ƙara musu jiji da kai da nuna isa malaman tafsiri suna cewa dalilin wannan aya wato a da can a jahiliya Balarabe in yayi tafiya wato dare yayi masa a jeji to sai je gindin itaciya sai ya rika cewa a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufahai qawmi a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sharri sufahai qawmi ina neman tsari da shugaban wannan daji ko wannan kwazazzabu daga sharrin wawayen mutanenka wato yana neman shugaban wa mutanen da ke wannan guri su ne aljanin da ke wannan guri su ba ya ba su kariya ya ba su tsari to shikenan sai ya kwana ya tashi lafiya babu abin da ya same shi to wannan sai ya sa su shugabannin aljanu sai suka rika kafafa sai girman kansu ya karu sai wato shishigin su ya karu sharrin su ma sai ya karu domin suka rika cewa sunnat insa wal jin mun shugabanci aljanu da mutane wato mu yanzu ba shugabanni ne cikin mutanen mu kadai ba har wato cikin aljanu kadai ba har cikin mutane ma mu ne shugabanni to wannan neman tsarin da aka kai da su sai ya kara musu wato rahatan sai ya kara musu jiji da kai sai ya kara musu wato ganganci a wannan shi yake nuna cewa duk wani mahaluki ba gurin sa ake neman mafaka ba in ba Allah ba اللهم لا منجا ولا منجا منك الا اليك دوك ابين دا الله تعالى يسوكر ودباوا تو بابو غوندا زي تري شي دا الله saboda haka shine mai sabbaba abubuwa, shine mai sabbaba al'adar, kuma gurin sa ake komawa a neman mafaka a neman yayi. Amma duk abinda zaka rike ba Allah ba, to ka rike iska, ka rike banza. Ki a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin safiya. Ahlu sunna sun yi wa mu'tazila hujja akan cewa kalmomin Allah ba halittu, ba halittattu bane, domin Allah ta'ala shi ake neman tsari da shi. Duk wani abin da ba Allah ba bai halatta a neman tsari da shi ba. To amma mun ga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku. Inda a ce kalmomin Allah cikakku ba wato ba sifa ce ta Allah kadiriya ba, azaliya, da a ce ita ma makhluqiya ce halittar ta aka yi, to da anan sai a ce an yi shirka, tunda an nemi tsari da wani abin da ba Allah ba. To amma saboda kalmomin Allah maganar Allah, maganar Allah sifar Allah ce, sifar Allah ba halittacciya ba ce. Saboda haka sai ya halatta ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba neman tsari da wani makhluqi ba. Ashe in har ya nemi tsari bi kalimatillah, ya rubuta kalimatillah ne ta makhluqa. Saboda haka duk abin da aka ce maganar Allah ne, to maganar Allah ba za a sifanta ta da cewa halittacciya ba ce. Wannan yana daidai da فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال يا مسألي برضاك وتديرجك من سخطك دقى هشمك وتقطعي لديرجك دقى أبنت هشمك ذي هيفمه تقطعي لدى أبوك لك أبنت عقوبك ذات هيفمه هو أبنت ذي سامين لنا عقوبك. Kaga ya nuna yardar ridallah da afuwallah sifofinsa ne, sifofinsa ko ba mahalukai ba ne, shi yasa sai ya halitta a nemi, sai ya halitta a nemi tsari da su. Wannan shi ne al-musta'azu bihi, sai al-musta'azu minhu, abinda shi ne abinda ake neman tsari Allah ya yi tsarin daggare shi. To abinda kake neman Allah ya tsare ka daggare shi. To wannan anwa'u shurubi na uku ne na sharranci, ba ɗaya ba ba biyu ba, domin sharrin da yake samun bawa baya wuce kala biyu, ko dai sharrin da shi zai yi wa kansa, shi zai jawo kansa ta hanyar zunubai, ta hanyar laifuffuka da mutum zai yi da kansa da aikinsa da niyyarsa, ya yi wannan laifuffuka kuma su jawo masa wasu masibu, su zama masa wasu bala'ai. To wannan shine mafi munin sharrin da ba zai jawo kansa ta hanyar saban Allah, sai kuma sharrin da wani ne zai jawo masa, wato ba shi zai jawo kansa ba, wani zai jawo masa, wani nan ko dai zama mukallaf ne, wato wani ne wanda shi ma Allah ta'ala ya kallafa masa bin umarni ko barin hali, ko kuma ya zama ba mukallaf ba ne, wanda ba mukallaf ba kamar dabbobi, kamar kwari da za su iya cutar da mutum. Kaga waɗannan asali Ubangiji bai ɗora musu takalifi ba, ba ɗora musu umarni kaza ko barkaza ba, suna iya cutar da mutum. Kamar yadda muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam neman tsari daga hawamil ard min kulli shaytanin wahamma, ko kuma ya zama abinda zai cutar da kai ko ya haifar maka da sharrin ya zama mukallafi ne. Shi mukallafin nan ko dai ya zama jinsin ka ne ko ba jinsin ka ba ne, zai ne zama jinsin kai su ne shayatiru din shi wanda za su jawo maka abinda zai cutar da kai, ko ya zama ba jinsin ka ba ne su ne shayatiru jinni, kaga mukallafai ne amma ba jinsin ka ba ne, ba ka za su iya cutar da kai. To duk sharri baya wuce, dukkan abinda zai faru na sharri baya wuce irin waɗannan abubuwa guda biyu, baya wuce nau'ukan nan guda biyu, ko dai wanda bawa zai yi wa kansa da kanka, shi zai jawo kansa, shi zai san bawa kansa da kansa ta hanyar saban Allah da zai yi, har kuma wannan saban ya jawo masa musiba da bala'i iri-iri, Allah ya kiyaye mu, ko kuma ta hanyar wani ya sabbaba masa ya cutar da shi, wannan nan ko dai ya zama dabba ce wanda can dama ita ba umarni ba hali, kamar kwari, kamar macizai da sauransu, ko kuma ya zama mukallafi ne mukallafin nan kuma ya zama ko jinsin sa ne kamar mutum ko kuma ba jinsin sa ba kamar aljanna. Saboda haka zamu ga waɗannan surorin guda biyu gaba ɗaya sun kunshi dukkan wannan dangogi na sharrance da kuma yadda za a nemi sani daga gare su a cikin ƴan takaitattun kalmomi, wanda wannan yana nuna maka girman Alkur'ani. Suratul Falaq ta kunshi neman tsari daga abubuwa guda hudu, sharrance guda hudu. Na farko sharrul makhluqati umuman, sharrin dukkan wani abin da aka halitta wanda yake tattare da sharri. Na biyu sharrul ghasiqi idza waqab, sharrin dare lokacin da ya rindife da duhunsa. Na uku sharrun naffasati fil uqad, sharrin masu tofe-tofe cikin kulle-kulle da ainihin layu da sauransu. Sannan na hudu sharru hasidi idza hasad. Waɗannan su ne ashururul arba'a, sharrance guda hudu wanda wannan sura ta kunsa. Ubangiji ta'ala ce kul ka ce a'udhu bi rabbil falaq, ina neman tsari da ubangijin safiya. Al falaq bi ma'ana al subh, yana daga cikin ma'anonin da aka bawa al falaq. Al falaq anan fa'al ne bi ma'ana maf'ul, kamar yadda ake cewa a larabci al qabd bi ma'ana al maqbud. Al-Hasan al-Basri yana cewa al-falaq kullu man falaqa al-shay, duk wani abin da ya fito daga wani abu shi ake cewa falaq da larabci. Yace kamar asuba wanda take ketowa daga duhun dare, hasken asuba yana fitowa ya keto daga duhun dare, kamar kwaya da take ketowa daga kasa lokacin da aka shuka ta. Da aka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara al-falaq da cewa ana nufin asuba, wato asuba. Wasu kuma suka fassara al-falaq bi ma'ana al-khalq kulluhu, wato dukkanin halitta. Qul a'udhu bi rabbil falaq suka ce ma'anarsa ina neman tsari da ubangijin halittu. Sai zama al-falaq bi ma'ana al-khalq kulluhu, suka dukkan halitta daga wani abu ya fito. Saboda haka za a iya kiran shi al-falaq a gurin waɗannan malamai. Saboda haka suka faɗi waɗannan ma'anoni guda biyu. Akwai waɗanda suka ce al-falaq ana nufin wajin fi jahannam, wai wani kwazazzabo ne, wani rami ne cikin jahannama. Wasu suka ce wata itaciya ce a cikin jahannama, wasu suka ce al-falaq sunan jahannama ne. To duk wannan tafsirin ba shi da tushe, ba shi da asali, kuma babu wani abin da yake nuna haka. Kalmar al-falaq da larabci ba za ta ɗauki wannan ma'ana ba, ba za ta ɗauki wani kwazazzabo ba, ba za ta ɗauki ma'anar bishiya ba a cikin wuta, ba za ta ɗauki ma'anar sunan jahannama ba. Sannan kuma babu wata ruwaya da aka yi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake nuna haka. Sannan kuma babu wata hikima a ce qul a'udhu bi rabbi jahannama, ba wata hikima a ciki. Sabanin aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq ana nufin as-subh, wannan akwai hikima kamar da zamu yi bayani a nan gaba. Saboda haka babu wata hikima da za ta sa ka ce ana nufin jahannama a nan. Don haka wannan tafsiri ba daidai ba ne. Amma aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq ana nufin al-khalq kullihi, ana nufin duk halitta, ko ana nufin asuba, to anan kaga zai zama akwai hikima a ciki. Yace min sharri ma khalaq, daga sharrin abin da ya halitta. Menene sharri? Sharri ana amfani kalmar sharri tana nufin abu biyu, ko dai cutuwa, abinda duk zai cutar da kai, ko abinda zai sabbaba maka cutuwar. Wato ko dai abinda kai tsaye cutar da kai zai, ko kuwa abinda zai jawo maka ka cutu. Wato ko cutar cutuwar ko kuma sababuha, wannan ana kiransa ashar. Da aka duk sharri da aka nemi tsari da shi, to baya wuce wannan, baya wuce. In ma dai ya zama al'alam ne, cutuwar ce kai tsaye, ko kuma ya zama sababin ne da zai jawo maka cutuwa. Domin dukkan asbabul ala, duk abin da zai jawo maka cutuwa, to duk abin da idan kai shi zai jawo maka cutuwa, to sharri ne. Domin duk da zaka ji dadin sa da farko, to karshe zaka rena a zakin ta. To in ku har zaka dawo kai na dama daga karshe kai da na sani, to kaga bai zama alheri ba. Ko da kuwa a lokacin da kake yi zaka ji dadi, sai al-ma'asi gaba ɗaya shururi dukkan sabon Allah sharri ko da mai sabon san da yake yana jin dadin abin da yake yi na sabon mazalaci san da yake zinan ji yake kowa mulmi to amma abin da zai biyo bayan wannan shi zai zo shi zai sa ya yi da zakin ta barawo lokacin da yake sata ya sato kudi je yake ya samu abin da yake so bukatar sa ta biya zai zo ya fanta ma yadda yake so to wannan dadin da yake cikin karshe zai cike zuwa ga wahala zuwa ga nadama kaga sharri ko da ko ya ji dadin sa ana duba ma'adin ne ana duba karshen karshen abin ne ba ana duba abin da yake samu bane wato kamar mutumin da aka bashi abin aka kawo masa abinci mai daɗi amma kuma an sa da biya san da yake cin abincin ko ya ji dadi ya muni karshen ta kuma abincin zai kashe shi to kaga wannan sharri ne don haka dukkan ma'asi da dukkan zunubai wannan shurur ne wala budda ko da kuwa shari'a bata ce abu kaza sharri bane ko shari'a bata yi wannan bayanin ba idan ka abin da yake nuna maka zai sa ka yadda cewa zunubi sharri domin kana ganin karshen masu zunubi da yake karewa kana ganin karshen masu laifi da yake karewa ko ba komai da zunubi yake jawo bawa face ni'imar da yake cike rasa ta wannan kadai ya ishe shi bala'i a ce wani abu da yake cikin ni'ima yanzu ya gushe saboda zulubin da yake yi domin babu abin da yake tsare ni'ima ni'imar Ubangiji Ta'ala irin godiya ka gode wa Allah shi zai sa Ubangiji Ta'ala ya tsare maka wannan ni'ima godiyar Allah kuma za ta yiwu ba sai kana tsare dokokin Allah kana yin abin da yake kana barin abin da yake Allah na inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali saboda ubangiji baya canza abin da ke tare da mutane sai sun canza abin da ke tare da su idan ubangiji ya nufi wani mummunan abu ga mutane to babu wanda zai iya kare su daga wannan abu Allah ta'ala shi kadai ne zai iya kare su daga wannan abu shi kuma sun saba masa shi yasa in ga duba tarihin al'ummomi duka tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan al'ummar karshe da ubangiji ya halaka har zuwa kan al'ummar mu da wanda muke rayuwa a ciki za mu ga asaro wato ma'asi abubuwan da saban Allah ke haifarwa da yadda ni'imomin ubangiji suke gushe wa dukkan masu saban Allah saboda haka saba wa Allah ba karamin su'ul aqiba suke jawo masu shi ba sai ce za kun tafi ni'matin far'a fa innal ma'asi tuzilu ni'am in kana cikin ni'ima to ka tsaya ka kai tattalin wannan ni'ima ta hanyar tsare dokokin Allah domin din ni'imar da kake ciki matukar zaka saba wa Allah to wannan ni'imar zaka tafi fa ma ufidat ni'amullahi bi mithli da'atihi kabbu ba a taba tsare wata ni'imar Allah da Allah ya yi wa mutane ba da kamar su tsaya su yi wa Allah da'a da zarar suka bijire wa Ubangiji to shikenan duk abinda suke da shi na ni'ima zai kawo saboda haka saban Allah yakan biyo ta kan ni'ima kamar yadda ka san wuta tana biyowa ta kan karmami yanzu nan sai ka neme shi ka rasa ta cin to haka saban Allah yake cinye ni'ima yake cinye ni'imar da Allah ta'ala yake wa bawa abin nufi anan anna asbabul alam su ma shururi duk abin da zai jawo maka da na sani to sharri ne saboda ko dai abin da zai shafe ka kai tsaye ka ji ya cutar da kai ko kuma abin da sakamakonsa zai zama cutarwa ne shi ma wannan sunan shi sharri ba haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'insa da ya nemi tsari ya nemi tsari ne akan waɗannan abubuwa guda biyu ko dai al'alam wato abin da zai cuci jiki ko zuciya ko kuma asbabul alam abin da zai jawo mutum nan gaba ya yi da na sani duk addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam muka lura haka suke yanzu a cikin sallah a tahiyar karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal har ma wasu malamai suna ganin in ma baka yi wannan ba baka da sallah kamar sai da hazzi to da cewa wannan ba shine ra'ayi wanda yake rajihi ba to amma dai wanda yana nuna maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu yana so sai Ibn Hazm suna cewa saboda Annabi ya ce la tusimmu salata ahadikum hatta yasta'iza min arba'in ruwaya da ta zo cewa sallar ɗayan ku ba ta cika ba sai ya nemi tsari daga abubuwa hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إنا نيمنك تليلك عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر إنا نيمنك تليلك عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات إنا نيمنك تليلك فتنة لا يوارد سمشوى وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إنا نيمنك تليلك فتنة المسيح الدجال انكو كلانا عذاب جهنم دا عذاب القبر ونسنسات كيف الألم من الألم azabar jahannama cuta ce da ke kashe da gangan jikin bawa haka nan azabar kabari kaga wannan cutar ce kai amma fitnatul mahya wal mamat da fitnatul masih ad-dajjal wannan sababul azab fitnatul mahya wal mamat a rayuwar Allah cikin mutum ya saki hanya ya shiga wani abu daban na zaben Allah kaga wannan fitnatul mahya ce kaga abu ne wanda zai ja shi zuwa ga azaba ko fitnatul mamat abinda zai biyo baya a ranar gobe kiyama tun daga kabari a ma fara masa jarabawa ya fara jarabawa kaga tun daga nan ya san ina ya nufa tun daga nan an ce man rabbuka ma dinuka man nabiyuka mutum ya ce ha 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 la adri kaga tun daga nan ya san ya shiga wata fitina to kaga waɗannan sababul alam su ba sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tsari da fitnatul masih ad-dajjal fitnatul masih ad-dajjal dujjal da zai zo da fitintinansa da zai rudu wasu su bi shi kaga wannan fitina ce wacce karshen abin da zai biyo baya ba mai kyau bane domin duk wanda ya bi da dujjal to bai ta ala zai tara tare da shi a cikin wutar jahannama to kaga abin da zai biyo baya ba mai kyau bane kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga al'alam da asbabul alam abinda yake tutuwa ce da kuma abinda zai jawo tutuwa haka nan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal-huzni wal-'ajzi wal-kasbi wal-jubni wal-bukhli wa dhila'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal abubuwa takwas annabi sallallahu alaihi wasallama yakan nemi tsari da gare su takwas din nan inda zaka lura dukansu ko dai su zama azaba ce ta kai tsaye ko kuma ya zama wani abu ne wanda zai jawo maka wannan to saboda haka zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam madarul isti'aza a gurin sa gaba daya baya fita daga wannan to shi yasa malamai suke cewa sharrul musta'azu min bihi naw'an sharar da ake neman tsari da shi iri biyu ko dai sharrin da yake ya riga ya faru ga mutum yana roƙon Allah ya raba shi da abu ya riga ya faru abinda Bahaushe ke ta gama ta gama yana neman Ubangiji ya yaye masa kaga wannan al-mawjud ne yutlabu raf'uhu akwai shi ya riga ya faru kake roƙon Allah ya ɗauke masa ko kuma sharrin da bai faru ba kake neman ya ci gaba da zama a bai faru ba kada Allah ya sa faru wato ba ya wuce wannan dama ko dai ya faru Ubangiji ya raba ka da shi ko bai faru ba Ubangiji ta'ala kada ya sa ya faru wurin abin nan a ce ka faɗi wani abu kace Allah ya kiyaye na'am an gane kaga wani sharrun ne ma'dud saboda ka sharri imma zama mawjud imma zama ma'dud mawjud ka ya faru ana cikin sa Allah ka yaye mana shi al ma'dud bai faru ba Allah ka kiyaye amin to wannan bangaren sharri shi ma bangaren alkhairi haka ne imma alkhairin da kake cikin sa kane kake roƙon Allah ya tabbatar maka da shi ya dawoma maka da shi ko kuma wanda baka samu ba kake san Allah ya samu maka da shi ko dai al-mawjud ne kake san Allah ta'ala ya zanzan maka da shi kada ya tare ko kuma baka same shi ba amma kana roƙon Allah ya baka shi to duka abinda mutum yake neman tsari da shi na sharri ba wuce nau'i guda biyu ta fuskar samuwarsa ko rashin sa haka nan alkhairi shi ma ba ya wuce nau'i guda biyu ta fuskar samuwarsa ko rashin sa Ubangiji ta'ala a cikin addu'ar bayan Allah na kwarai alshan suratu al-imran fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa in ya tashi zikafin yayi sallah asuba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذا إن ذكر لوطنا أولنا الدعاء زاد تاوش وطنا أبو بورا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان an aminu bi rabbikum fa amanna mun ji bai kira yana kira mu zuwa ga imani mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ubangiji ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir 'anna sayyi'atina ka yaye mana dukkan laifuka ka kankare mana laifuka kaga wannan sharrun ne mawjud kake nema Allah ya dauke maka shi ko domin al-dhunub was-sayyi'at sharr kamar yadda muka faɗa din zulubi din laifuka sharri ne shi yasa a khutbar bude maza khutbatul haja alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sawraka sayyi'a da sharri duk wannan daga wani abu ne wanda yake sayyi'a da zulubai duk wannan sharri ne daga wajen mu duk wanda yayi sayyi'a to yayi aikin da yake sharri to kaga lokacin da suka ce faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina suna ne kan Allah ne ya raba su da wani sharrin da yanzu suke cikin sa dhunubi wa tawaffana ma'a al-abrar anan suna roƙon alkhairin da suke ciki ubangiji ya dawo musu da shi domin menene ma'anar wa tawaffana ma'a al-abrar ka karɓi rayukan mutane da mutane ke ma'ana ka tabbatar da mu akan imanin mu tawaffani musliman wa hibni bisal wala tamutunna illa wa antum muslimun kaga anan alkhairin da kake ciki ne kake fatan ubangiji ta'ala ya dawwaman maka da shi kada ka rasa shi rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wannan fa me kake roƙo alkhairin da baka samu baka samu ba haka ba ka ba mu abinda kai mana alkawari akan harshen manzanninka menene Allah ya mana alkawari akan harshen manzanninsa in mun yi imani muka mutu za samu aljanna ko tun anan duniya zai rayar da mu rayuwa mai kyau kalanu innahu hayatan tayyiba kaga wannan ma wa assalamu ala rusulika kaga wannan alkhairul ma'dum ne muke roƙon Allah ya samu mana shi haka ne ولا تخزنا يوم القيامه كذلك توزر كام ران غوبه القيامه لكن تدخل النار فقد اخزيته معناته كسامو كذا وانا شر معدوم لي شر ده باو شيء ده ميكي رب الله الله تكياني فبدا تكون ده ايه وتتابون شيء كنت ايه تكون شيء ودنا ابو بو المطالب الاربعه دين غبا ده alkhair asharin da ake ciki Allah ka raba mu da shi alkhairin da ake ciki Allah ka tabbatar mana da shi alkhairin da muke nema Allah ka ba mu sharin da muke neman ka kiyaye mu Allah ka kare mu daga gare shi kaga waɗannan duka su ne abinda dan adam yake neman ubangiji ya tsare shi na alkhairi kin ni sharri ma khalaqa daga sharrin abinda ka halitta ma din nan wajihi ɗaya gare ta ka san lokaci sai a ce ma tana iya zama lafiya sai tana zama mausula ce to nan mausula ce min sharri ma qalaqa daga sharrin abinda ka halitta kaga nan sharrin na shi abinda aka halitta ne ba shi wanda ya halitta ba shi wanda ya halitta ba a jingina masa sharri Allah ta'ala ba a jingina masa sharri ash-sharru fi makhluqatihi wa fi maf'ulatihi la fi fi'li ولا في خلقه وبجد تعالى باع جنجنا مسا شر الشر ليس إليك لا نبكي سوى أما أتكين هذا التلقى أكن سامو أكن سامو ليك تسليك تسرد الشر شيطة من شر ما خلق بأتي من شر من خلق با تبشي ما خلق شر أبن لها للجا saboda ubangiji ta'ala ayyukan sa da sihofin sa duk gaba ɗaya suna da al-kamalul mutlaq cikakkiyar kamala wanda babu nakasa a ciki, babu aibi a ciki, babu nakasa a ciki, zalunci kuma wannan tawaya ce. Ubangiji duk abin da yake a cikin halittunsa, duk abin da ya wakana a cikin halittunsa adalci, babu wani abin da yake gudana a cikin halittun Allah wanda ba adalci ba. Babu wani abin da yake wakana a cikin halittun Allah wanda ba a kai ba. Saboda ta fuskar ta shi Ubangiji, ta fuskar Ubangiji, ta bangaren Ubangiji ba a jingina masa sharri, amma akan jingina sharri ne zuwa ga mahaluki. Sau aka abin nan izafi ne, akwai abin da kai kake ganin sharri ne, amma kuma alal haƙiƙa ba sharri bane. Wanda ya cancanci uquba, yayi laifin da aka yi masa uquba, kamar wanda yayi laifin da za a yi masa haddi, aka yi masa hulala, ko aka jefe shi, ko aka kashe shi, wannan shi a gurinsa sabilillahi ba haka zai so ba. Ba wanda zai so a maida shi dungulmi, ba wanda zai so. Barawo in yayi sata ba zai so a yanke masa hannu ba. Ba ka shi a gurinsa yanke hannun nan sharri ne, amma alal haƙiƙa alkhairi ne, tunda ko ba komai ba mutane za su huta da ɗauke da sani. Haka mutane za su huta, yanzu a bar masa dungulminsa, a bar masa hannunsa ya addabi jama'a, ko a yanke hannunsa mutane su zauna lafiya. Hannun gara shi ya rasa hannun, mutane su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, kayan mutane ya kubuta, da shi ya ci gaba da zama da hannunsa yana jin daɗi, sauran mutane kuma suna wayo. An gane ko? Saboda haka ashe ka ga maslahar al'umma, ka ga maslahar mutum ɗaya. Tabbatar da maslahar al'umma shine a kawar musu da duk abin da zai cutar da su. Ya fi zama maslaha sama da maslahar mutum ɗaya shi a bar masa wannan gaba. Saboda haka shi wanda aka yi wa zai rika ganin ba alheri ba ne, amma sauran waɗanda aka yi don su za su ga alheri. Kuma ko shi ma da zai tsaya ya yi ta'ambuli, ya yi tadabburi, ya nutsu, to zai gane cewa alheri ne, tunda ba ko ba komai ba an wanke shi. In yaje lahira ba karibin da mu, in yaje lahira ba maganar a kawo shi a yi masa sabuwar shari'a, an riga an wanke shi anan. Shi yasa lokacin da ma'is yayin da yazo ya kawo kansa, annabi yasa aka yi masa haddi. Lokacin ana masa haddi, wani ya la'ance shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kafada, za ka la'ance shi, ya yi tuba, tuban da za a raba mutanen Madina duka sai tashi. A wata ruwaya annabi ke cewa ya yi tuba, tuban da koda mai cin kuɗaɗen mai karɓi kuɗaɗen haraji da ya yi ta, al-mukus to za ko kuɗaɗe na zalunci da wani kuɗi aka karɓa, to koda mai wannan aikin ne ya yi wannan tuban naki ya karɓi. To kaga anan ya yi wani abu babba, wannan haddin da aka yi masa ya tsarkake shi. Saboda ko shi kansa wanda aka yi wa haddi, inda zai tsaye da ya tsaya karatun tana su zai fahimci cewa alkhairi ne gare shi. Saboda duk abin da Allah ta'ala ya yi, to babu sharri a ciki, sai ne kai ka riƙa ganin cewa abin da kai baka ga alherin ba. Ko Iblis da Allah ta'ala ya yi, ba Allah ne ya halicci Iblis ba? To a cikin halitta Iblis akwai alkhairi, ko ba komai ba za a jarraba. Bai ka tsaya ka yaƙi Iblis ka ƙara samu matsayi a gurin Allah, shi ba alheri ba ne? Inda ba Iblis ɗin wa za ka yaƙa? Babu. To tunda akwai Iblis, yana kawo maka farmaki, kana kai masa farmaki, yana kawo maka kai ma kana kai masa maka, lokacin da kai murƙushe shi, to matsayinka ne zai faru, za a ƙara maka ran a gurin Allah. Amma da babu wannan kaga ai ba ka da inda zaka je kai nuna gwanin sarka. Ashe kaga a cikin halittar Iblis ba akwai alkhairi. Saboda ka kanka ga wani abu na halittar Allah, ka rinka cewa menene alherin ka. Saka duk wani halittar da ka gani akwai, ko sauro da yake cizon ka dinnan. Sai ya cije ka ka dangana. Saboda haka za mu ga Al-Qur'ani wato hanyar yadda salon bayanin ta game da sharri, ko dai a faɗi wanda shi ya jawo wa kansa abinda ya same shi a faɗi sababin da yasa abinda mara kyau ya same shi ya same shi ce wal kafiruna hum zalimun والله لا يهدي القوم الظالمين فبظلم من الذين هادوا ذلك جزيناهم ببغيهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فذاك ذا وبنجي انا هنا السبب من ابن ليس يسالي سو سكاي وكان وتو افد سبب ابن ده مره دادي ده يسامو شي جا وكان القران يكن نون ولوكشي كما اكي فدان واني ني بشر تو ان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام أراد بهم ربهم رشدا لا ندري مدير مسلم أشر أريد بمن في الأرض شري أكا صوبة ولا شكي ذن دورا كتا هذا بس شيء شري ألا يصوبة سل بعد إنجناء ألا شري أشر أريد شري أكا نفا بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم أنا في ذن ألا يصوبة ألا لا أم أراد بهم ربهم رشدا فهذا شريع الخير يا كثير من الناس فاتي على فيك كرسا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذا أنعمت يا كثير من الناس نعم زواج عليهم تفرق موتا لكيم سنئما أما لا تزوف تروتا لسكرس نئما سباتي وتا لكهانا نئما غير المغضوب باوتا لأكيم وحشيبا باوتا لأكيم وحشيبا wala dalilin ba wadanda suke fatattu ba to kaga anan ba a fito an jingina abinda yake mara kyau zuwa ga ubangiji ba amma abu mai kyau kai tsaye sai aka jingina shi zuwa ga ubangiji istar qadr da ashabu safina sai fa aradtu an a'ibaha kaga sai jingina irada zuwa kanta fa aradtu an a'ibaha saboda anan a zahiri kamar farnaci ya fata jingiruwa sai nan nufi sai jingina nufin zuwa kanta sai na nufi in aibanta ka amma da yazo wajen maganar yaro fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik kaga nan da yake wani abu ne alheri ta yau kowa zai gane da ido kuku sai ubangiji ta'ala sai aka tashi da sigar jingina wa Allah abu fa arada rabbuka ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدين كأن ذلك تزيين من إيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان سيدي الله يا صموك إيمان وزينه في قلوبكم يا كوت يا قوات هاشي يا قوات إيمان أشكل نشير amma abinda ba wannan ba ba imani ba sai ubangiji ya koye ne kawai zayyana linnasi hubbu shawa kaga wace zayyana Allahu linnasi na'am eh ta zayyana linnasi hubbu shawati azwa kanshi annabi ibrahim khalilur rahman sai allazi khalaqani wa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idza maridtu وهو يشفي والذي يميت لي ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا الذي الذي خلقني وأنت يا هذا الشيء يجنجنا وألا تلك الصفة فينا كمالا أما يجب صفة تكي أما صفة تكي سوى جلت ألا تكي سطبا شين بسامر دئتا أما سبول الذي يجنجنا مسا حدثة يجنجنا مسا تشير ودشاير ويشي جيش يكيمون ce yake bani waraka sai ce wa idza maritu ba sai wa idza amrada ba aida asiyakin sai kace kuma in yasa na rashin lafiya shike ba sai ce in nayi rashin lafiya kuma ni ne nake jawo kaina wannan Allah da yake min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda ya halitta wannan ya kunshi neman tsari daga dukkan wani mahaluki wanda yake tattare da sharri mutum ne ko aljanni ko kwaro ne ko dabba ce ko wani wata guguwa ce ko wani ambaliyar ruwa ko menene da ka sani zai cutar kalmar ma khalaqa ta kunshi shi saboda haka suke cewa ma dillan mausula ce tafilul umur taqidi duk abinda Allah ya halitta ne yake tattare da sharri a akwai wani babu ba ka cewa akwai shari a cikin sa kwata kwata a aljanna akwai shari babu shari mala'iku annabawa waɗannan dukkan su khairun nima saboda haka kaga min sharri ma khalaqa ai ma khalaqa mimma fihi sharru saboda haka wannan ma khalaqa din ba tana nufin duk abinda Allah ya halitta yana da sharri ba tana nufin daga sharrin abinda Allah ya halitta wanda yake da sharri saboda haka kaga aljanna ta fita mala'iku ba ta ciki annabawa ba ta ciki saboda haka min sharri ma khalaqa tana da umum amma umumun ne wasfi gurbin malamai kamar da suke fada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ubangiji yana koya masa da shi da al'ummar sa su nemi tsari daga sharrin dukkan mai sharri mutum ne ko aljanni ko dabba ne ko wuta ce ko iska ce ko menene shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata cikin sahih muslim yake cewa wanda dai yazo matsayi sauka masauki man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa lam yadhurruhu shay'un hatta yastahila wanda dai sauka wani masauki sannan ya faɗi wannan addu'a yace ya Allah ina neman a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta annabi yace babu abinda zai cutar da shi har ya bar wannan guri shi yasa waɗanda suke bugo waya suna tambayar mu mun yi sabon gida me ya kamata mu yi za mu sauka alqur'ani ne ko za mu yi kaza ko za mu yi kaza ya za a yi a tare ka san wasu sun mai sun samar da wata bid'a sabuwa wadda ma sabaqahum biha min ahad min al-alamin ba wanda ya riga su sai mutum zai yi sabon gida sai tara makaranta sai a sauka qur'ani ya sallabe su to kan karatun ba ba na fi sabi ba ko da an ce ayi karatun qur'ani za a samu yadda ake bukata shi wannan karatu ai na kudi ne ba na fi sabi ba kaga ba zai samu shiga to in suka tambaye mu hukunci to abinda annabi ya faɗa dai shine man nazala manzila saboda haka in zaka sauko na masauki kai da matarka da ko matanka da ƴaƴanka duk ku koya kowa kowa zai shiga gidan da an bude kofa sai ki ku koya da an shiga kowa ya fada to lam yadurruhu shay'un hatta yasai ba abinda zai fice shi har Allah ta'ala ya kawo cikin da zai bar gidan ya gina wanda ya fi shi Qurtubi a cikin tafsirin sai yana cewa ya saba fadar wannan duk sanda ya je ba kunta guri aka bashi masauki baya shiga masaukin sai ya faranta wani wata rana kawai sai kuna mata a bishi sai ya tuna ashe bai karanta ba saboda kan mutum yana fadar wannan zai samu kariya ko hadisi cikin musnad abi ya'la da musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibn qanbash yake tambayar wani mutum yake tambaye shi cewa yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin lokacin da shaytanu suka yi kokarin cutar da shi sai ya ce abinda ya rika cewa akwai sallah na sallallahu alaihi wasallam yana sallah shaytanu suka taho da garwar shi musa za su kona shi dashi to abinda annabi ya rika cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma allati la yujawizuha barrun wala fadirun min sharri ma qalaqa wa zar'a wa bara'a wa min sharri ma nazala min as-sama'i wa ma ya'rudu fiha wa min sharri ma zar'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wal nahari wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman annabi ya karanta wannan addu'a to daga nan sai Allah ta'ala ya kawar masa da shi suka fita a razanai a tsorace a firgice to kamar su kuma wuta ce za ta cinye su to wannan su yana nuna cewa neman tsari daga Allah da kalmominsa cikakku daga sharrin abin da ya halitta yana zama kariya ne ga ubangiji yana zama kariya ne ga bawa daga ubangijinsa insha Allah sati na gaba bi iznillah za mu shiga bayanin sharri na biyu da wannan sura ta kunsa shi ne sharru ghasitin idza waqa'a